مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 17 ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina na da hekara 1444 wanda yazo daidai da 7 ga watan 5 a Gregorian calendar 2023 wannan shine kasar dinmu na 42 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin fannu ta'amul baina zawjayn na fadilatu Sheikh Al-Qari Al-Mujawwid Muhammad Siddiqul Minshawi Allahu yarhamuhu idan ba a manta ba mun gama da bangaren dama wannan littafi Malam Minshawi ya kasa shi kashi biyu kashi na farko shine wato nasiha wa mazaje dangane da matansu kashi na biyu shine nasiha wa mata game da mazajensu yanzu malam ya gama bangaren abin da ya shafi nasiha wa maza game da matansu yanzu yana yi wa mata ne nasiha game da mazajensu kuma mun yi kusan babi na farko mun yi na biyu mun yi na uku yau zamu tashi babi na hudu babi na hudun shine kuni ka hajara fil imani ki zamanto kamar matar annabi Ibrahim uwar annabi Isma'il hajara cikin al'amarin imani ki zama kamar haka ma'ana ki zama mace mai hakuri da miji da zama lafiya da miji da kaucewa abin da zai saba wa miji idan zaki koyi da wata mata da take da irin wannan dabi'ar to ki fara kwaikwayon Hajara domin za ku zo ku ji abin da ya faru da Hajara tsakaninta da annabi Ibrahim wannan kin zama mutuniyar arziki kenan kuma kina so ki zauna lafiya Malam yace al-imanu ruhul hayati ko ruhul hayati shi imani wato shine ran rayuwa gaba daya ko shine dadin rayuwa ko shine hasken rayuwa domin idan mutun ya rayu ba imani shikenan rayuwarsa ta tambade ta watsi ta lalace ta wargaje ta fandare ta tarwatsi duk wacce bata da imani magana ta baci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma malamai suka ce ya abinda ake nufi da imani shine at-tasdiqu wal qabul at-tasdiqu gaskata abu wal qabul da kuma karbar shi in ka gaskata abu ka karbe shi sai kai a ce amanta bihi lugatan amma kai imani da shi a luga an gane magana da kyau ko amma al-imanu wastilahan malamai suka ce shine kai imani ka gaskata abin da yazo daga gurin Allah subhanahu wataala dan haka suka ce qaulun ne bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan shi imani nunun ne guda hudu qaulun bil lisan nunun ta farko kenan ka fada da baki cewa kai imani wani sahabi yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yace kulli fil islam qawlan la as'aluhu anhu ko la as'alu anhu ahadan ghayraka bazan tambayi kowa dangane da wannan maganar ba ka gaya min ita a musulunci irin maganar da bazan je in tauki tambayar wani akan ta ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qul amantu billahi thumma istaqim manzo Allah yace masa ka ce masa nayi imani da Allah kuma ka tsayo akan wannan magana karka yi dardar karka yi gezau ina fata an fahimta ya zama dangane da imani ko gezau ko game da imani ka zama ko dardar an gane maganar da kyau ku yawa dan haka yace kul ka ce amantu billahi nayi imani da Allah thumma istaqim sannan ka tsaya jam karka yadda kai rawa to dan haka shine qaulun bil lisan ka fada da baki wa i'tiqadun bil jinan sannan ka kudirce shi a zuci kar ya zama bakinka ne yake cewa nayi imani amma zuciyarka bata yadda da Allah ba. Yazidu bi ta'atir rahman, yana karuwa da yawan yi wa Allah da'a, karatun Qur'ani, sallar nafila, sallar farilla, biyayyar iyaye, biyayyar miji, kula da shari'ar Allah, kiyaye dokokin musulunci. Yazidu bi ta'atir rahman, in mutum yana waɗannan abubuwa da makamantansu, imaninsa sai ya dinga karuwa. Wayan kusu bi ta'ati shaitan, shine abu na hudu, yana raguwa kuma da yawan yi wa shaitan da'a. Duk abin da shaitan ya ce ayi sai kai, to imaninka raguwa yake, amma duk abin da Allah ya ce ayi sai kai, to imaninki karuwa yake. Da haka ya ce yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati shaitan. Al-imanu lahu bid'un wa sab'una shu'ba, imani yana da rassa kusan guda 70 da wani abu. Manzo Allah ya ce fa'alaha qawlu la ilaha illallah, reshen imani da yafi kowanne daraja shine mutum ya ce la ilaha illallah kuma ya yadda da ita tare da sharuɗanta. Wa adnaha, mafi karancin abin da zaka yi na aikin imani shine imadatul adha anit tariq, mutum ya ga wani abin da zai cutar da mutane kan hanya ya dauke musu shi. Wannan ba ana maganar kowa ala hasbi qudratihi, kowa a bisa yanayin kudurar da Allah ya bashi. Wani iya abin da Allah yake da iya bashi na kawar da abin da zai cutar da mutane daga kan hanya shine ya cire musu kaya ko duwatsu da za su tuntube da shi, ko rami da aka tona wanda za su iya fadawa ko da motocinsu ko da kafafunsu ko da mashinansu ko da kekunansu. Wannan shi iya abin da zai iya kenan a bisa damar da Allah ya bashi. To wani kuma zai dubi gidajen banza ne da ake badala sai ce ya rufe su, shi ma imadatul adha anit tariq ne. Misali gwamna zai iya wannan, shugaban kasa zai iya wannan, zai iya samun shagunan da ake sai da barasa ya ce duk ya kulle su, shi ma imadatul adha anit tariq, shi ma yana daga cikin ma'anar kawar da abin da zai cutar da mutane daga kan hanya. Ina fata ana fahimta. Da sauran irin abubuwan da ake na shegantaka yana da damar ya kawar, wannan babu laifi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wanda ya ga mugun abu a cikin ku to ya canja shi da hannu, idan ba zai iya ba ya ainihin wato canja shi da bayaninsa, ya yi jawabi a gane kuskuren abun a daina, idan ba zai iya ba to ya ji abin dai baya burge shi a ransa, yana kyamar wannan abu. To wannan duka yana daga cikin ma'anar imani. Don haka wani malami yake cewa imanuna billahi fauqa thalathatin, wato imaninmu da Allah yana ainihin wato kan abubuwa guda uku. Ya rera baiti akan wannan, Allah ya saka mu hidayah alkhairi. Dan haka rauhul hayat wa usratun bila imanin karishatin fi mahadir rihi, wato gidan da ba imani, malamai suka ce kamar gashi ne da iska ke yawo da shi. Kun san gashi idan aka taso iska ta taso sai ka tsigi silin gashi sai ka sake shi akan iska, dan Allah yana da wani ƙarfi da zai iya nuna wannan iskar sai yadda iska ta yi da shi ko. To haka duk gidan da babu imani sai yadda Allah ya yi kuma, ko ina komai nasu a lalace yake, komai nasu a tambaɗe yake. Fabni hayatiki zawjiyya ala imani, da haka malam sai ya ce kebewar Allah musulma ga shawara, ki gina gidanki na aure akan imani, ki gina shi akan imani da Allah. Rasikhin la yatazazzaquhu, ya zamanto imanin mai zurfi, ba wanda yake raurawa ko yake ainihin wato girgiza ba, imani wanda yake mai zurfi, wanda ya kafu ya dasa iyali mai kyau a cikin gidanki. Wa kuni fi imaniki ka sayyida Hajara, to kun ji inda magana ta fito. Yace ki zama dangane da imaninki a zaman gidan miji, wato kamar Hajara matar annabi Ibrahim mahaifiyar annabi Isma'il radiyallahu anha, Allah ya ƙara wa Hajara yarda ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi. Fa inda ma zahaba Ibrahim alayhi salam, Hajara ce lokacin da annabi Ibrahim ya tafi bi sayyida Hajara da ita da shi da sayyida Hajara matar annabi Ibrahim din, wa waladi har Rabi' ko wa walada har Rabi' da ainihin wato danta wanda take shayarwa ila makka ya tafi da su zuwa makka wa tarakaha fi hadhal makani al muqfari bila ma'in wala ta'amin wala anisin wala jalisin ya tafi ya batta a wani guri a garin makka guri wanda yake fako ba kowa a gurin ba ruwa ba abinci ba mai ɗebe kewa ba abokin zama daga ita sai jinjiri mala daga ita sai jinjiri ba kowa a gurin annabi Ibrahim ya juya kawai ya tafi ya batta ke ce kawai kuna cikin daula kuna cikin nutsuwa kuna zaune lafiya baki san mai jarabawan da Allah ya jarrabi mijinki da ita ba ranar sai ya zo ya ce to wanda za mu tashi yau da kuna jare ko da kuna ina manya-manyan anguwannin nan investment quarters waye-waye quarters Dubai quarters wacce sheganta ko na minal ja'irina quarters diddai kuna nan irin anguwanni din nan masu kyau masu gidaje masu iska da bishiyoyi tsuntsaye na kuka suna miki kuka ana ta kwasar dadi to sai Allah madaukakin sarki ya jarrabi mijinki sai zai ce zamu tashi wance tace to sai kuma ina yace cece ne zamu koma ko bayan dutsen bima ko bayan dutsen liji ko kaza kika tuna anguwar fa yadda take mashin ma da keke ba sa higa balantana mota nan kuma ga ko ina titi ku dinga kwatanta abin da haka sai ki gane yaya imaninki dangane da zaman ki a gidan miji ya imaninki da Allah to abinda annabi Ibrahim ya wa Hajar ya fi wannan abin da nake kwatanta miki da shi lokacin makka ba kowa dan a lokacin ko ka'abar ma ba a gina ba ina fata an fahimta so ba kowa ruwa babu abinci babu komai babu kawai sai je ajiye ta da dindiri sai juya kuma ita bai ce mata ina zuwa ba bai ce mata akwai mai kawo cefa ne ba ina fata an gane ba komai dan haka ya je ajiye ta kawai ya gaba abin shi wa indama hamma bin sirafin qalat lokacin da yayin kura zai tafi sai ta ce masa ya Ibrahim ya annabin Allah Ibrahim aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadha alwadi ina zaka tafi ka bar mu a wannan kwari alladhi laysa fihi anisun wala shay'un wanda babu ko wanda zai taya mu hira kai ba komai fa qalat lahu dhalika miraran ta dinga maimaita magana tana Ibrahim ina zaka tafi ka bar mu ba kowa an gane magana da kyau ko waja'ala la yaltafitu ilaiha shi kuma koyewa ya kalle ta bai yi ba ina masu cewa na yi ta masa magana malam ko ya kula ni ko ba haka suke faɗa ba to na farko dai aikin yi laifi ne don haka tun da kin yi laifi dole ya nuna miki ɓacin ran shi ko don haka magana cewa kin yi ta magana bai kula ki ba sai kuma ki tuna me kika barkato wanda ya sa ya fusata ya ki ya kula ki din na yi ta bashi haƙuri malam ya ki ya haƙura sai ki tuna to wacce taɓargaza kika yi kuma kika yi ta bada haƙurin aka ki a haƙura din wala Allah taɓargazar ki ta kai a share ki din har sai kin gane kuskuren ki na aƙalla sati ɗaya ko sati biyu kafin a dawo domin daga cikin abin da Allah ya halatta wa mazaje su yi don punishing din matansu shine ƙaurace musu ƙaurace wannan ta shafi ƙaurace wa yi mata magana ƙaurace wa cin abinci idan ta girka ƙaurace wa gurin kwanciyarta kai remote din talabijin din nan ma ita ta saba mai koma wata ran in ta mai goyi kace me yaddi shi inda kika dauka me yaddi shi ba za ka karba ba yace ba zan karba ba me yaddi shi nace sai ya tahi da kansa sai ya je ya dauko wai dai yayi haka ne ki gane fa akwai matsala tsakaninku da shi kin masa ba daidai ba kuma yana so ki gane kuskuren ki to in kina da hankali sai ki tabin sa a hankali har sai ya sako amma in baki da hankali in ya muke daya ya muke biye ya muke uku ke ma yake dauki shi sai aikin banza karka kula na din mana waye da kuka ah wallahi kin san waye da kuka bari ya cire miki subsidy zaki gane waye da kuka
An gane magana da kyau ko?
To wannan fa kin yi ba daidai ba, to yanzu da Allah tambaya ana, me laifin da Hajara ta yi Annabi Ibrahim ya share ta, tana ta magana ya ki kula ta, ba laifin da ta yi masa. Amma Allah ya mata haka ne don ya jarraba imaninta, ya jarraba taqawarta, ya jarraba biyayyarta ga mijinta. Kowa ma ya kalle ta bai yi ba, ta yi ta maimaita, ya Ibrahim, ina za ka tafi ka bar mu a cikin wannan kwari, babu ruwa, ba abinci, ba abokin hira, ina za ka tafi ka bar mu? Wallahi kowa waiwa bai yi ba. Haka manzon Allah ya bani labari. Faqalat, daga karhe da ta ga ba zai kula ta ba, sai ta ce Allahu amaraka bi hadha, ko dai Allah ne ya ce kai mana haka. To anan ne Annabi Ibrahim faqala, sai ya ce na'am, ya ce haka ne, Allah ne ya ce in zo in ajiye ku in bar ku in tafi. Qalat, to bari ki ji, in wata ne sai ta ce to Allah kuma ya rasa me zai umarce ka da shi sai wannan? Ina fata an fahimta. Har yanzu dai kaga ba za ta bashi ba, kuma Allah ya rasa me zai ce ma kai mana sai wannan? Ni ban yarda ba, wallahi Allah ba mugu bane. Allah ba, eh gaskiya ne, Allah ba mugu bane, gaskiya kika faɗa. Amma baki da'a ba, da kin yi da'a da sai ki hakura ki ce to shikenan, tunda Allah ne ya ce ka bar mu anan, to magana ta kare. To bari ki ji abin da ta faɗa. Faqala, sai ta ce bi qalbin imtala'a imanan, ta yi magana da zuciyar da take cike da imani, ta ce idan la yudhi'una, in ku har Allah ne ya ce ka bar mu, to na rantse da Allah ba zai wulakanta mu ba, shi Allah akwai matakin da zai dauka akan mu. Da haka mijinki ya ce ku kaura ku koma Ceceniya, mijinki kun saba dafa abinci da nama yau, ya ce sami sati guda wance ba za a ci nama a gidan nan ba, ce to haka kuma Allah ya jarrabe mu hike, ya ce eh hike, ce to shikenan, wallahi na san tunda Allah ne ya mana haka ba zai wulakanta ba, in Allah da akwai mafita da Allah zai kawo, sai karka damu. Kin cika matar arziki kenan. Ina gaya muku wannan ne saboda ku yan bana bakwai ne, akwai rigima a gaban ku, musamman ta kudu da gari, har arewa da gari din nan, yan arewa da gari. Ina fata an fahimta. So zaki zo kine ki fuskanci wani irin rayuwa wanda baki taba ganin irin ta ba. Dama dai a gidanku baki sanya ake ce, baki sanya ake sha ba, kawai gani kike babanki yana ta shigo da kayan abinci, gani kike babanki yana bada kuɗi a sayo nama, gani kike babanki yana kawo sabulu, gani kike wawanki yana sayo omo, duk wani abu na bukatun yau da gobe gani kike ana yi a gidanku. Baki san ta ina ta wannan tudu, ta wannan gangare ba, baki san wacce wahala ba, baki san wacce dawainiya ba, baki san wannan yanayi ba. To yau kin shigo hannun da ke ce yanzu oga a gidan, in an kawo hannunki za a damka, in an miko ba wai kawai sai dai ki je kwandon wanka ki samu sabulu ba, a gidanku da haka kika saba, kawai sai dai ki je kwandon wanka ki ga sabulu, baki sanya akai aka sayo ba, baki sanya akai aka sayo, baki sanya akai aka sayo ba, baki sanya akai aka sayo ba. Yanzu kina nan kina karatu, ana can ana miki girkin rana, baki sanya akai shinkafar ta zo ba, ko baki sanya akai tefanan ba, baki sanya akai, baki sanya akai, baki sanya akai ba. Ku bani ruwan nan, dama ba abin da na ci, fara da ruwan. An gane maganar da kyau ko? So saboda haka baki sanya akai ba, akwai kofi, baki sanya akai ba, to yanzu ke ce oga, don haka yanzu zaki san ta ina za a dinga kawowa, zaki san ta ina zai dinga zuwa. Idan babu zaki gane lalle yau babu, idan akwai zaki san lalle yau akwai, to anan ne zaki gane kuskurenki. Bismillah. So idan akwai zaki san akwai yanzu, in babu ma zaki san babu, to anan ne zaki gane lallai rayuwa fa ta canja yanzu ba kamar da bane. Shi yasa wallahi tallahi iyaye na akwai aiki a gaban ku, training wa yarinya ake dangane da yadda za ta zauna da namiji, dole sai da jawabi, dole sai da bayani, dole sai da nusarwa, dole sai da nuna mata fa ga yadda abubuwan suke. Gani na da kike da babanku shekara 15, 25, 30 duk a gaban muna zaune da shi aka haife ku, kuna gani a gabanku ake komai, to ki sani fa wallahi wallahi gadoji da yawa na tsallake hannun iso ga wannan yanayi. kuma wallahi gadojin da suke gaban ki sun fi wanda ni na tsallake. Saboda mu zamanin mu akwai sauran imani da takawa da tsoron Allah, ko yanzu zamanin ku babu wannan, ko kuma mu ce wannan yayi karanci, haka ne ko ba haka ba? Da haka aikin da ke gaban ki wajen zama da namiji na rantsa da Allah ba karami bane. To amma galibin matan ko ƴan matan ba sa fahimtar haka, haka su ma iyayen ba sa iya zamar da su su yi musu bayani don su fahimci yadda rayuwar take. Don haka kawai takusawa ake yadda aka ga dama. Shi yasa yanzu mace-macen aure yayi yawa. Me ye dalili? Saboda sabari ba su da hankali, ƴan matan ma ba su da hankali. Ba wanda yake da nutsuwa, wanda ya nutsu ya fahimci rayuwa, ya fahimci ya zai yi da ɗan uwansa, ya zai zauna da abokin zamansa, babu. Da haka kowa kawai rambatsa yake tafiyar da rayuwar shi. Da haka tace tunda Allah ne ya umarce ka da kai mana haka, tace to na rantsa da Allah, Allah ba zai tozarta ba. Karanta littafin Tirmidhi number hadisi na 1174, zaki ji ƙarin bayani dangane da wannan hadisi, da wannan mas'ala. Wa dhahaba rajulun min as-salaf, wani mutum ya tafi daga cikin magabata as-salih ila al-ghazwi, ya tafi yaki wal jihadi. Wa taraka imra'atahu wa auladahu bila malin faqila limra'atihi, ya tafi jihadi, ya tafi daukar kalmar Allah, ya tafi yawon wa'azi, ya tafi babu kuɗi, babu abinci, ba komai, ya bar matar shi. Sai aka zo aka cewa matar, taturkinahu yadhhabu wala mala lakum, yanzu ke baki da hankali, kin san akwai mazuga makwangwara, wai masu zuwa lahira da kokon dambu, ko suna ganin matsala za su zo su zuga mace. Ka zo aka tambaye ta, yanzu ke zaki bar mijinki ya tafi ya barki, wai hi ya tafi jihadi, wai hi ya tafi da'awa, wai hi ya tafi karantarwa, ba ko kwandala, ba abinci. Ba muna faɗin wannan ne da nufin kuma kai ustazu shikenan ka ji ka ce to haka magabatan suke, dama a'a, zaka zo ka ji abin da zai faru yanzu a cikin wannan maganan. Yanzu da haka kar kai gaggawarin ki hukunci, yana daga cikin karamcin dan adam shine kyautatawa iyalai da mutunta su. Wannan alama ce ta kai mutumin arziki ne, a ga kana mutunta iyalai, kana ba su wadataccen abin da suke bukata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi, wanda yafi kowa daraja a cikin ku shine wanda yafi kyautatawa iyalansa. Sai manzo Allah ya ce wa ana khairukum li ahli, ni na fi ku kyautatawa iyalaina, inji Annabi Muhammad. Amma abinda ake cewa shine in jarrabawa ta shigo babu, to ke kuma ki yi hakuri, kar ki ce dole sai an miki. Amma kuma ba jarumta bane kana da hika ba su a wulakance, wannan kuma ba daidai bane. Ko da yake yanzu matsalolin da suke faruwa shine za a ga mazaje suna karrama matansu da abubuwan alkhairi, amma wallahi matan ba sa mutunta su dangane da wannan. Jarabawa ta ko ta ina, wani kaga Allah ya hada ta da namiji ta dukanta, ya ta zagin iyayenta, ya hana ta abinci, kuma amma kaga tana mar biyayya, tana ta da'a, a bar tausayi, ba abin da yake mata, amma kuma wallahi tallahi tana mutunta shi. Wani kuma kaga duk inda ya shiga ya fita hidimar gidansa yake, ya kawo abinci mai daɗi, ya ɗinka riga mai kyau, ya ɗinka zani, ya bata dama, ya ce zaɓi ma ɗinkin da kike bukata a yi miki kalashi. Ta je ta ɗauko ɗinkin 8,000, 15,000, 10,000 kaza, kuma wallahi ba zai musu ba, zai ce gashi nan aje a biya, a yi mata. Amma na rantsa da Allah da ya busa min numfashi, ba ta sati guda ba ta ɓata mishi rai ba, ba ta sati guda ba a shiga zauren sulhu tsakaninta da shi ba, suna ɗiban ƙwaitar tsinana da ita da shi. To wannan duka yana daga cikin abubuwan da suke faruwa yau a rayuwarmu, wanda an gagara shawo kan matsaloli. Allah shi ne kaɗai abun neman taimako, wallahul musta'anu ala ma tasifu. Don haka aka zo aka dinga zuga ta, ke za ki tafi ki bar shi, ko zai tafi ya bar ku ba kuɗi ba komai, kuma ke kin yadda? Faqalat bi imani, ya ta buɗu baki ta faɗi magana mai daɗi saboda imani. Ke ta ce ma alimtu zawji illa akala, ni ban san mijina ba face mutum ne mai yawan ciyar da mu, mai yawan wadata mu, mai agaza mana. Walam a alimhu razzaqan, ni ban san shi ba a matsayin mai azurtawa. Mijina mai ciyar da mu ne kawai. Idan ya samu zai kawo mana muci, ya samu zai kawo mana mudinka, ba mu da lafiya zai kai mu asibiti, in ba kaza zai yi mana daidai gurgudansa. Amma ni ban san shi a matsayin cewa shi Razzaqu ne mai azurta mutane ba. Fa in dhahaba al-akalu habba, ka ji hikima mallan irin ta magabata. Tace dan haka in mai ciyar da mu ya tafi baya nan, fa innar Razzaqa la yansa ahadan. To fa shi mai azurtawa shine Allah baya manta kowa. Haka ne ko ba haka ba? Tace in shi da yake kawo mana yau baya nan, to mai azurta mu kuma bai manta da mu ba shine Allah. Zai kawo mana. Na faɗa muku akwai ɗalibata da na aurar da ita. Domin mahaifinta ya danka mun ragamar magana aurenta. Yace na farko ni zan ba da ita. Na biyu ni in sa sadakin ma da za a karba a gurin mijinta. Na uku mijin da zai aure ta ni na kawo shi. Na hudu ni na karba masa matar lokacin da za a daura auren. Komai ni nayi da izinin Allah. Tahaddufan bi ni'matillahi la fakhar. Wannan ina fadin ni'imar da Allah ya minne ta hanyar yin wannan abu, ba wai alfahari nake da abun ba. Me zai faru wannan miji sai ya bayan wasu shekaru tare da matar sun haihu ɗaya ina jin ko biyu, wata jarrabawa ta same sai ketare ya bar yarinyar nan. Wallahi dawowarsa ta farko dai bai dawo ba sai bayan kusan shekara biyar. Amma na rantse muku da Allah yarinyar nan ta yi kusan shekara uku mijin nan baya nan, ni ban ma sani ba. Ta yi kusan shekara uku mijin baya nan, ni ban sani ba. To ba wannan ne abin mamaki ba. Ubanta yana raye, na rantse da Allah shi ma ba shi da labarin mijin baya. Babanta yana raye shekara kusan uku mijin baya nan, kuma wallahi tallahi bai sani ba. Wannan fa ba labari aka kawo ba, da ni abin ya faru. Yarinyar tana raye, mijin yana raye, uban yana raye, kowa yana raye, ballantana ni mai baku labari. Duka ana raye kuma abin ya faru. Wani sanadi ne ya faru ma har na gane mijinta baya garin, kuma ba wanda ta gayawa. Abin da ya faru shi ne dama gidan da suke suna tare da yayin shi mijin, kowa da matarsa fat-fat, don babansu mai ɗan dukiya ne, sai Allah ya masa rasuwa. Sai aka raba musu gado, sai ya zama kowa yana da fat ɗin shi. Amma dai gida ɗaya ne, babban gida. To da mijin ya ɓace aka neme shi aka rasa, aka nema aka nema aka rasa. To sai yayin suka ce wa matar tashi. Suka ce to wance za mu iyakacin ƙoƙarinmu wajen riƙe ki ta fannin abinci, suturarki, ɗan sabulun wanka da na wanki, ɗan kayan pampers na yara da duk abin da kike bukata. In za ki haƙuri, za mu iyakacin ƙoƙarinmu wajen yi miki abubuwan da ya sawwaka. Kawai dai kewarki shi ne rashin mijinki a kusa da ke. Amma in kin ga za ki tafi gidanku tun da dai yau wata biyu ko uku, don tun lokacin abin bai wuce wata biyu ko uku ba da ɓacewar shi. Wanda ni na san wata sati guda idan mijinta ba nan, na rantse da Allah baban kawuwa bai hashiru ma sai ya samu labari. Filin duniyar al'ajabi kuwa to za su yi hira. To yau dai sati guda da tafiyar shi, wayar mu dai ta ƙarshe ta hure da fashe da kuka. Ka ji sati guda ya baya nan, amma har ta je gidan safa labari shuni, ta je gidan duniyar al'ajabi tana ba da labari. Ko ba haka bane malami Ibrahim? Amma wallahi ita ba su ma tahi zama na shawara ba, san da wata uku baya garin. Sannan su suka neme ta su zauna, ba ita ta neme su ba. Wannan duk daga baya muka samu labarin abubuwan da suka faru. Suka ce to gashi gashi, don haka me kika gani? Wallahi budar bakinta ta ce to na farko dai mijina ni ban san shi da wani hali mummuna wanda zai saka shi ya gudu ya bar ni ba. Don haka ban san meye jarabawar da Allah ya mishi ba. Mu barwa wannan abun wa Allah, mu ci gaba da addu'a. Idan yana halin lafiya Allah ya bayyana shi, in ko baya halin lafiya to Ubangiji shi ya fi mu sani. Don haka zan yi iyakacin haƙuri wanda zan saurara in jira hukuncin Allah a kai. abinda kuka ce za ku yi min kamar yadda kuka faɗa ko me za ku yi min ba za ku min ɗaya bisa ɗarin abinda mijina yake min ba amma na yarda ko ba komai kun taimaka Allah ya saka muku da alheri kuma zan karɓi gudunmuwar ku kuma zan yi hakuri wallahi akan haka suka tsaya sai suka sawa kansu wane eh kai ka kawo dubu kaza wane ka kawo dubu kaza wane ka kawo dubu kaza sai zama duk ƙarshen wata ina jin za su dauki 10,000 ne ko 15 sai su bata da hi zata sai sabulu da hi zata sai omo da hi zata yi wa yarinya ta kaza da hi zata yi wa kaza zata yi kaza da daddare kuma abincin dare daban abincin rana daban abincin safe daban ko girki bata yi haka suke kawo mata wallahi yarinyar nan ta yi shiru ba wanda ta ba wa labari na nan sai da Allah ko kawayenta idan suka zo sai dai ta ce musu mijin yayi tafiya amma zai dawo tun wasu ba su gane mijin baya nan ba wallahi har suka fara ganewa amma ta ki ta fara daga ƙarshe wannan bawan Allah bayan kusan shekara uku da faruwar haka labari ya zo mu kar ku manta a hakan fa wallahi tana zuwa ziyara har gidana za mu gaisa da ita wata ran in tafi in batta da iyalaina su gama hirarsu wata ran ta wuni wata ran ta yi rabin wuni da azahar ta tafi ban taba sani ba ya mai gida ta ce lafiyar sakalau wallahi ahe baya garin to da na gano cewa baya nan sai na sa aka kira ta ta zo muka zauna na yi shiru na ce wance bi ya faru ya aka yi wani baya nan ke baki ban labari ba kuma a binciken da ne na gane mahaifinki ma bai da labarin nan akwai wani babban yayinta abokinmu ne na ce wane ma bai da labari za ta fara magana sai ta fashe da kuka ne ta bata haƙuri alhamdulillahi ta haƙura ta yi shiru ta ce to malam ku ne kuka ce mu zama masu haƙuri da halin da muka tsinci kanmu da mazajenmu na ce haka ne ta ce to wai ina gwadawa ne in ga ko zan iya wannan haƙuri ina gwadawa ne in ga ko zan iya na ce to ai ba ke ba ni ma wannan haƙurin naki sai an haɗa min da laƙarja a kum da li'ilafi kafin na iya yinsa haka ne ko ba haka ba jama'a eh gaskiya ne kowa da imaninsa kowa da ƙarfin imaninsa na ce ni ma sai an haɗa min da la uqsimu bi hadha albalad wa anta hilun bi hadha albalad amin addu'a na iya sannan na iya na ce ai kin iya kika shekara kaza mijinki baya nan ba wanda yaji na ce wallahi kin yi kokari alhamdulillah muka dukufa akan neman mijin tun ba a samun sa har aka dawo ana samun shi a waya ana waya da shi muka gane dai yana raye hankali ya kwanta ta wannan bangaren daga baya wallahi mijin ya dawo har gare ta kuma ya zo ya yi mata goma ta arziki irin goma ta arzikin da na rantse da Allah da ta yi kuskuren tafiya ta bar gidan to da ta tona wa kanta asiri kuma da alheri da yawa ya kubuce mata domin maganar da nake muku yanzu yarinyar nan tana hawa wata tuosis lafiyayya na rantse da Allah isin ta yadda kika san kankara mijin ya dawo fes ya miki al'amura sun yi saiti haka za ta sa 'ya'yanta guda biyu ko uku ta dan juya tuosis dinta ta dan juya ta je anguwa ziyara ta je kaza ta je kaza ta je kaza nace masha Allah tabarakallah nace hakuri yayi a rayuwa to ba kuma na baki labari ba ke mai haike dauka haka za ta faru da ke a'a kowa da kaddararsa kowa da yadda Allah yake jarrabarsa ta yi wa keke haƙurin shekara goma na rantse da Allah ko keke ba za ki samu ba eh karki duk ce to malam tunda haka ne za mu yi haƙuri eh gaskiya ne ki yi haƙurin kuma ki yi dan Allah in kika yi dan Allah Allah zai miki sama da abin da ya mata wallahi da haka karki kai zuciyar ki kwadayi kwadayayatu Allah ya shigar da mu na'am dan haka aka dinga zuga ta ta ce kai ku dakata ni fa mijina abinda na san shi shine mai kawo mana ya bamu mu ci mu sha mai azurta mu kuma shine Allah ta ce dan haka in shi ya tafi mai azurta mu yana nan ba zai manta da mu ba kun ji magana da kyau ku gaskiya ban fara karatun da wuri ba na so mi babi guda biyu ibtasimi li zawjiki ku ki zama mai murmushi wa mijinki inda duk kika juya a ganki kina ta murmusa to haka ake bukata to zamu tashi wannan babu insha Allah sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fahimana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.